الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج منهجه إلى يوم الدين. أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أن في دور تفسير القرآن بشكل ما كما كان صاحب غلام الله ثم أن لا يجنى عليه من أجل سورة الأعراف لا متأشي إن شاء الله لذا أحسن آية كدليل بطري دليل شلاء لما جمعت آية قرآن يتفكر منا سوى الله سبحانه وتعالى يأيكو أنه موسى بايم أيكو نوح لحود لصالح لنوح لشعين أتكن أبن لي قدان اسمونا سورة inda ga farkon fara a tafsirin na wannan shekara kuma Allah ya ce ya aiko Musa ne da ayoyinsa zuwa ga Fir'auna da majalisarsa fa zalamu biha suka karyata suka zalunci kansu game da wannan ayoyi suka karyata Allah ya ce duba har karshen mafarnata ya kasance annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kira Fir'auna ya gaya masa ƙarna cewa shi ɗan aike ne daga Ubangijin talibai zuwa gare da kai Fir'auna da kai da gwamnatinsa. Musa ya ci gaba da sharhin da zai sa a saurari maganarsa cewa abin da ya cancanta ya dace shi ne da kada in faɗi ma Allah wata magana in ba gaskiya ba ko kuma ya zama wajibi a kaina kada in faɗi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wata magana face magana ta gaskiya. yace hakika na zo muku da bayani karara daga ubangijinku don haka fahimta bani isra'ila da aladun yin zama sun shirin wato rayuwa ingantacciya rayuwa kyakkyawa sun shaƙi ƴanci na rayuwa to sai dai wannan gabar da annabi Musa ya ɗan kwarara sai fir'auna alaihi la'inullah sai ya kalubalanci Musa da cewa in ce ka kasance bisa abin da kake faɗa ka zo da shi na gaskiya daga Ubangiji to ka zo mana da wata aya ka zo da aya wadda za ta gaskata abin da kake faɗa din nan dai kana cikin masu gaskiya wannan sai ya sa Musa alayhi salam ya zama ya samu abin da yake so
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
فسأل موسى عليه السلام ya bayyana mu'jizozi guda biyu wanda kalai da muka fara sharhi jiya kan hanyar Musa ta dawowa daga Madina zuwa Misra Allah ta'ala ya hukunta abinda zai hukunta na nada Musa a matsayin annabi mursali kuma kai tsaye aka faɗi mashi inda za shi ya isar da wannan gagarumin aiki kuma aka karantar da shi mu'jizozi guda biyu cewa idan ka je wajen aikin da aka dora ka wajen isar da saƙon Ubangiji to ga manya-manyan alamomi guda biyu da za ka nuna musu idan ka nuna musu wannan to mai rabo zai ya gaskata ya ce da gaske ne lalle daga Allah ka zo da wannan saƙo ba da gare ka ba ne ba domin abinda za ka nuna musu wani abu ne wanda ba a iya kwaikwayonka a kan shi shine mu'jiza an karanta da shi wannan kafin ya je gaban bakin daga don haka da ya je bakin daga kawai aiwatarwa zai yi fir'auna na neman wancan aya ko wancan dalili ko wancan goyon baya Musa alayhi salam fa halqa asahu sai ya je fadda sandarsa bai zai ya tsoron nubi sai ga shi nan take ta zama tamkar wani kumulci bayyananne ta zama ƙaton maciji har ma wasu masu sharhi suna cewa daga zama macijin ta motsa cikin gaugawa da karkashi kuma zai cikin tsari fir'auna shi kansa kadan-kadan ta farmasa ya kuma firgita tsoro da razami ya kama shi suka ce har ya ƙoƙarin kutsawa karkashin gadonsa kuma a wannan lokaci yana neman ɗauki daga Musa lallai bai rike mai sandan nan saboda halaka shi wajen shi mara gaskiya komai ƙarfin halinsa da barazanarsa to a tsorace yake yin wannan wato barazanar da yake yi a tsorace yake ko da ku kuna ganin kamar shi ne abin tsoro to kawai barazana ce amma hakika a can zuciyarsa mai da kwanciyar hankali abinda ya faru da Fir'auna ke daidai wannan gaba zan tuno da wani bayani da na fara kwanaki wani cikin masu saurare ya bukata a ƙara bayani akwai lokacin na karanta hadisin manzon Allah hadisin Ubadah ibn Samit inda yake cewa sun ga manzon Allah mubaya'a akan za su saurara za kuma su yi da'a a cikin abin da suke da nishaɗi da wanda ma ba sa da nishaɗi suna da yalwa ko ba su da yalwa sai ya ce ko da mun gaba bake ne ana nuna mana halin mamaya a cikin al'amuran jagorancin da ake mana har ya ce kuma mu mun yi mubaya a hamar a kan ba za mu ja da ma'abuta al'amari cikin al'amuransu ba mu kawai za mu zama rakumi ne da akala za mu yi cikakkiyar biyayya to hannan sai annabi ce mishi hatta tarau kufuran bawaha to lokacin da ke sharhin wannan gaba sai na faɗi sunan wani murtaddi an al-islam shugaban turkiya mai suna muhammadu mustafa kamal atato wannan ba Allah kamar da tarihi shi ya nuna bai dai kikkiawan ƙarshe ba domin ya yi rita na kawo wannan munasaba ne akan cewa talakawa a musulunci za su ci gaba da yi ma shugabansu biyayya ko ya zan fati wannan ijma'in malamai haka suka faɗa ko da ya zan lalatacce ko da ya zan mai ɗabi'a mara kyau ko da ya zan mawa wurin dukiya ta yadda ya ga dama zai sarrafa dukiya to duk da haka matuƙar dai shi musulmi ne a zahiri yana sallah an ce wajibi a ci gaba da biyayya domin abinda zai biyo baya inda abiji ne masa shike da sojoji shike da yan sanda shike da dukkan jami'an tsaro kuma yana izgar mulkin na'ibarsa kai talakar da wanda ba kowa ba ya ce za ta gyara shi sai ya turo sojoji a ka kashe to dalilin tsaron jinin ku tsaron rayuwar ku tsaron dukiyoyin kisa aka wajabta ku ta masa da'a abinda ya wato ana ku na haƙƙi ku roƙa wajen ubangiji domin ku ɗore da rayuwar sai na kawo misali da wancan Mustapha Kamal Atatürk wanda a hannunsa ne daular musulunci ta fadi ya zama cikakken wakili na yahudawa shi sa a tarihi shi malamai sun faɗa abubuwa da dama akwai masu ganin cewa ma yanzu ne ba shi da uba amma dai gaskiyar magana akwai ubansa an sansa uban shi mai gadi ɗan talaka ne fikik an faɗi sunan ubansa an san sunan uwansa duka an faɗa amma dai da ya tashi ya tashi a talaka mara galibu ya shiga makarantar soja da koyon yaƙi kuma ya zama soja daga cikin sojojin Turkiya kuma ya ci samun girma har ya kai matsayin da wani lokaci ya zo ya juyin mulki ya kori gwamnatin sama shi ne shugaban ƙasa yana zama shugaban ƙasa ya jirfafi musulunci da musulmi da yaƙi kadan-kadan sau ya kafa wata kwamiti mai ƙarfi duk wata alama ta musulunci a yi ƙoƙarin canza ta zuwa wata alama wadda shi yake so masu azimi malamai shahararru na sunna masu yaɗa addini ya shiga kakka masu na kashewa ya kashe wanda za a kulle a kulle haka ya ta yi yaƙin da yawa musulunci ya ƙar musulunci da ya bai tsaya kawai ga musulunci da musulman zamaninsa ba hatta shugaban talibai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da wannan bawan Allah ya yi ƙoƙarin ya yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce haka ya faru ne wata rana yana zaune a wani hotel daga cikin manyan hotelolin ƙasar akwai wani ƙaramin masallaci wajen hotel ɗin lokacin sallah ya sai ga an kira sallah ha ya kira sallah sai ya kalli wanda ke da shi me zan ji haka wai shi wannan mutum me ne yasa kowace ko ina za a cikin sunansa wai wannan mutum wa yake nufi da wannan mutum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan ya ɗauki matakin kiran sallar ma a canza bai tsaya a nan ba ƙur'anin ma a daina karanta shi da harshen larabci wai harshen larabci wani ba gidajen harshe ne ba gidahuni ne don haka bai fito kai tsaye sai a daina karatun ƙur'ani ba sai ce amma a yi transliteration na ƙur'anin zuwa harshen su Turkawa ya zama ana karanta shi da Turkanci kamar yanzu nan ƙasar Hausa a ce a koma ana karanta ƙur'ani da harshen Hausa maimakon alhamdulillah rabbil alamin sai ku ce godiya ta tabbata ga ubangijin dalibai mai rahama mai jin kai haka kun ga irin yaƙin da ya mu addini ko sai da ya canza dukkan wani abu na musulunci zuwa yanda shi yake so ya ce ya zo ne don ya kawo sabuwar Turkiya ba tsohuwar Turkiya ba ya kawo Turkiya wadda ta dace da zamani ya kawo Turkiya mai ci gaba amma haka nan aka yi ta fama da wannan a matsayin na shugaba ya kashe wancan ya kama wancan ya ɗaura wancan ya bige can ya huta sai koma suna jin daɗi domin sun samu cikakken wakili da zai ruguza masa daular musulmi an faɗa abubuwa da dama a cikin wato 'yan shekaru da ya yi yana mulki an haife shi shekara ta 1881 miladiya 1881 ya rasu 1938 ya shekara 57 a rayuwarsa kafin ya mutu sai da yana field marshal ya kure mukamai na soja bayan nan da ya tashi mutuwa farko Allah ta'ala ya sa mai ciwon hanta matsananci duk da likitocin da yake takama da su ba su magance mai wannan ciwon ba ƙarshe kuma aka turo mai waɗansu ƙwari ƙananan ƙwari suka riƙa bin jikin shi duk inda suka bi sai su haifar mai da wani matsanancin ƙaiƙayi don haka sai ya zama ya rasa lafiya gangar jikinsa ba lafiya sannan kuma ya rasa sukuni haka a cikin wannan hali mawuyaci a cikin ƙasƙanci da wulaƙanci haka ya mutu ya koma ranar amma abinda aka tabbatar shine duk wannan kama karyar nasa a cikin tsananin tsoro da kaskada yake yi kawai kaga mahallin tsoron jin da muka yi magana duk wanda ba Allah ya rike ba to Allah yakan hana shi kwanciyar hankali da walwala ko dan misali a nan Najeriya mun taɓa yin wani shugaba cikin shugabannin Najeriya da ya samu kansa a irin wannan shugaba ne na mulkin soja kuma ya zama shugaban ko major general ogoyi iron ya mulki ƙasar nan wata ko bakwai ko shida a matsayin shi ne shugabanta amma ku je ku san sun duba a tarihi shi shugaban mulkin soja ne ko major general ne amma tsawon mulkin da ya yi a barikin yan sahel kwata yan sanda ya zama mulkin nasu saboda abu tsoro a haka ya mulkin dama an hau ba gaskiya an hau an yi cin zarafi an kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba da alhakinsu ba ya za a yi wannan ya samu kwanciyar hankali haka ya ƙare wannan watannin nasa so yan sanda a har kwata yan sanda ta Lagos a hanyar mulkin su ne masu gadi shi sunnar Allah aka suke tabbata ba ta canza shi ka taɓa Allah to ƙaryar ka ta samu kwanciyar hankali a wannan duniyar shi yasa azzaliman shugabanni ba su iya kwana wuri ɗaya a ƙoratar su amma adilai shugabanni adilai wanda suka yi adalci za su shigo cikin talakawan su a yi ta harka in ba ka zo bai ka jamba wai ina shugaba a ce zai na shi ne wani sai ya ga mutum ya tashi mamaki ba haka ya san salakunan ƙasar su ba ba haka ya san salakunan garin su ba amma matuƙar zalunci zai zo to ko kwanciyar hankali za ta fita za ta fita ba za su haɗu wuri guda ba ogo irin sa haka ya gama mulkin sa Allah ya samu mana ƙarshen sa aka yi jirgin mulki shi ma aka kashe shi lokacin da aka nada Yakubu Gawan ya zama shine shugaban Najeriya to haka duk wannan ba zaman da ta auna ƙarfin hali ne kawai amma a zuce shi a tsoratai ina fata kila yanzu na ɗan ƙara bayani kan Kamal Ataturk gwargwadon hali to shi kenan Fir'auna ya firgita ya ruɗe da kanshi yake neman taimakon Allah Musa ya kama mai wannan macijiyar ta samu ƙarfinsa kuma ta zama kunshi halaka shi zafi Allah ya samu dace to a matsayin aya ta biyu aya ta ɗaya sai Musa ya kama wannan macijiya ya riƙe ya ta koma sandar sannan Fir'auna can ya dawo ya samu ya koma cikin hayyacinsa tukuna sannan sai aka nuna mai kuma mu'jiza ta biyu annabi Musa ya sake sa hannunsa cikin ka a ammatarsa ko cikin cunan rigarsa ya fito da hannun sai ga hannun kawai ya haske wata ba tare da wata larura ko wani ciwo ko wani abu daban ba mu'jiza ce daga cikin mu'jizozi wannan gaban taron jama'a aka yi haka a ra'ayin waɗansu malaman tafsiri akwai masu ganin cewa game da zahirin su yaƙi ya nuna lokacin da Musa ya zo da shi da ɗan uwansa Haruna sun nemi a buɗe musu ƙofa wanda sai da aka ja musu aji sai da suka ɗau lokaci aka nuna musu iyakarsu sannan aka buɗe ƙofa suka samu Fir'auna su da shi wannan abu ya faru wasu malaman tafsirin suna cewa a'a ai a matsayin Fir'auna na wanda yake shugaba baya rabo da fadawa da tare da shi don haka a wannan lokaci ma
wato ya tattara fadawansa a gaban su aka yi lokacin da Musa ya tsaki wannan masijiyar har ma sun rika karo da junansu ba a ga'aunar ne kawai sunanta ba dukkan sai da suka bi gida. To da Musa ya kama masijiya ya kama ta koma sandarsa ta koma sanda irin wadda irin ta ce ya shigo da ita ita ce ya shigo da ita a matsayin sanda. To aka dawo aka zauna kuma kowane yana kallon kowa yanzu Musa ne ma aka nemi taimakonsa kamar da bayani ya gabata da aka yanzu mu za a je ya zan yanzu za a ci gaba da sauraron shi tunda ya ce shi sarki daga hannun majiya. To sai ya bada wannan mujiza ta biyu wanda za a yi da wufa idan ya bai ba'u li nazari ya fito da hannunsa a cikin kafararsa sai ga ta hannun ya zama fari sal fari mai ban sha'awa ba mai kashe ido ba li nazirin ga waɗanda suke kallo a wannan lokaci. Wannan yana alamta ƙarfafa ra'ayin malaman tafsirin da ke cewa a gaban mutane da yawa a fadar Fir'auna ne waɗannan mujizozi guda biyu suka wato gaggata aka bayyana su. To yanzu din Musa ya ba da shaida kuma Fir'auna ya nemi a ba da wannan shaida ga shaidu shi kan shaida ɗaya tambaya ga shi Musa ya ba da shaidu guda biyu wannan zai sa dole kuma a yi wani ƙwarya-ƙwayar mitin nasu su ya kakansu. To ga fa abubuwa sun bayyana me kuke gani me kuke gani don haka dole suka jefe guda suna tattaunawa wani mataki za a ɗauka ya za a yi ya za a yi ga fa abubuwa sun kai yadda suka kai wani mataki ku ba da shawara ku manya-manyan 'yan majalisa.
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون.
هذا الملأ في جماعة masu faɗa a ji daga cikin wato majalisar Fir'auna daga cikin gwamnatin Fir'auna wannan ya ƙara gaskata cewa lallai gaban mutane da yawa ne wannan abubuwa suka faru wannan mujiza ta Musa ta bayyana kuma wannan jama'ar da abin ya faru gare su su ne aka ƙefe su aka ƙyale Musa da shi da ɗan uwansa Haruna gefe guda aka yi ƴar cikin gida. Sai mala'u suka ce wa Fir'auna inna hadha la sahirun alim ka lalle wannan haƙiƙa mai sihiri ne kuma masanin sihiri mai sihiri ne kuma ba wai ɗan fake-faken mai sihiri ba a'a mai sihiri ne inna hadha la sahirun alim lalle wannan haƙiƙa mai sihiri ne ko masanin abin da yake fa'ikun ke ilmi sihir ya zartasa a wajen ilimin sihiri a cikin suratu shu'ara'i da sauran wurare kamar suratu Taha duka an kawo wannan kisar kisar annabi Musa ita ce kisar da ta maimaituwa fiye da kisar kowane annabi a cikin Alƙur'ani. Ayoyin Madina wasu sun zo da kisar kamar suratul Baqara da muka wuce can baya sannan ga shi nan tana maimaita a cikin suratul A'raf za a zo suratul Yunus za a je suratul Hud kai da sauran surori masu yawan gaske kuma annabi Musa shine annabin da aka fi maimaita sunansa a cikin Alƙur'ani fiye da kowane annabi daga cikin annabawa tazarar da ya fifici sauran annaba da ambato kusan ninkawa sai domin shi sai da aka ambaci annabi Musa cikin Alƙur'ani sau 136 sau 136 sunan Musa mai mutuwa cikin Alƙur'ani. Saboda haka kissar ta maimaitu da usulobi masu yawa da salo-salo masu yawa da nau'i-nau'i daban-daban amma duka suna ba da ne cikakken sako a dunkule cewa an tura Musa wajen Fir'auna kuma ya je yawa mutanen Fir'auna da Fir'auna wa'azi kuma mutanen Fir'auna sun gaskin ƙaryata wannan wa'azin kuma ƙarshe an nemi a ƙure Musa an ja layi an ja barka kamar yadda yanzu suka fara jin wannan bayanin an fara budo shafin sun ce wai wannan sihiri ne an gane ku wannan ba an ce mala'u ne suka faɗi wannan maganar ba a zahirin su yakin suratu shu'ara kamar da malamin ya kawo ya ce wa fisku wa fi shu'ara annahu min qawli fir'auna nafsihi fir'auna ne da kansa ya kalli kaba idan musa ya ce mai dan su wanda kun ga fir'auna musa ba bako ne a wajensa shi sama lokacin da aka yi mai izini ya shiga yadda fir'auna suna yin ido biyu abinda fir'auna ya fara ce mashi ah ka ina gane ka musa kuma ce ya tsare ni ne shi za a fi suratun shu'ara shi ne yake cewa ai a nan muka rene ka kana ɗan ƙaramin yaro a hannun muka girma har kuma kai ne za ka zo ka ce mana ka za ka za ka kada kun jazila ka kasance cikin walidan a nan ɗan ƙanƙanin yaro in kana ɗin mangoyan da suke nan wurin mu muka rene ka muka kaza muka kaza to duk dai ba wannan a wannan sura ake so a kawo a ƙauye ta ba domin ita wannan sura tsoro suna nuna an aiko manzanni sun yi sanda manzanci an ƙareta su kuma an halakar da masu ƙareta mujiza fa ka annahum qaluhu ma'ru ala sabili tashawuri sai zama idan suratul shu'ara ta nuna wannan maganar fir'auna ce nan kuma an nuna maganar mala'u ce to ai a mahallin tattaunawa ake ba wani cin karo a cikin maganganun duka guda ta yi wasu ba da wannan a matsayin shawara shi kuma ya gaskata an gaskata waye ya magana ke da nuna nuna shugaban ƙasa shi ne ya magana sau naka mahalli ne na shawarwar na tattaunawa har suka suka ba da cewa yuridu an yi kure da kummin ƙarfikun mun lura musan nan yana so ya raba su da ƙasarsu ne kawai ya zo ne mulki ya kawo shi ka san shi mai mulki kullum abinda ya dame shi mulkin nan sa a taɓa mashi kuma haka al'adar kowane mai harka take harkarsa in ka zo za ka wato a nufe shi da wani abu gani ke kawai harkar shi ta so ne maka ido kana so ka yi maka shigo ko kuma ka kwace harkar haka kasuwanci yake haka harkar kiwo take tambarwar duk ta shafi duniya to haka masoyan duniya suke kallon ka ba su amince ma wanda zai kawo musu hari ko ya kawo musu shawara a ciki ga yanda zai ga yanda zai yi ka sai suka koma suka mai da abin siyasa yuridu an yi kurajakum min arzikum yana so ya raba ku da ƙasarku ta hanyar wannan sihirin nasa da haka kama za ta muruna mai za ku ba da umarni wata shawara kuke gani wani mataki ya kamata a ɗauka wannan ake ba aka koma ana tattauna wannan sai na za a kullo musa in dai magana sihiri yake yi to nan ya zo ƙasar sihiri to me gaba
قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم
قالوا سيفكتي أرجي أبنى ما يرون كذي كذنكرت الأمر موسى من شكرا a ɗaiguwar lokaci mukin a gishiri na tsatsi ba gaugawa za a yi ka jinkirta lamarinsa tattaunawa da shi a dakatar da nisa wa a kahu da shi da ɗan uwan nasa gaba dai duka dakatar da lamarinsa ai kai ke da ƙasa duk abin da ka zartar shi za a yi akhir amrahuma jinkirta lamurransu tukuna wa arsil fil madaini hashirina ka aika masu gayyata su yi gayyata a cikin biranen ƙasan nan gaba ɗaya yawa wannan shi ne matakin da za a ɗauka don ba za a ɗau wannan abin da wasa ba a zo a yi masu kamun kazar kuku a ƙure su kawai a yi ta ka ƙare ku ba dai sihiri ya zo da shi ba to ya zo gidan sihiri zai kuma gane kuren zai kwashi kashin sa a hannu amma matakin da za a ɗauka shi ne matsayinka na shugaban ƙasa ƙasar nan duk taka ce ka ba da shela a ba da public announcement cewa dukkan wani mashahuri akan harkar sihiri to gwani jin tarayya na gayyata shi haka ba a yi idan ka ba da wannan umarnin su masu gayyatowa ya tuka bi kulle sahiri an gane ku a wata kira'a ya tuka bi kulle sahari sahir wannan ismul fa'il kina ba da tabbatuwar sufantuwa da wannan aikin mai yin wannan aikin amma aka ce sahar wanda aikin ma ya zama sana'i professional akan harkar sihiri to shi za a kawo a kira'a sahar an gane ku sannan sahatin kuma a wasu ka karanta da yamala ce sakiri hali sannan ali ita ma su ita ce mubalaga sahar fa'al mubalaga fa'il mubalaga a kawo wanda ya shahara da aikin sihiri da harkar sihiri sana'a shi kenan bai da wata harka an ba wannan ba dare da rana rani da damuna ya shahara an san shi yayin shi akan harkar sihiri sannan kuma ali wanda yake da zuzzurfan ilimi a kan hanyoyin sihiri ya kudul musa wanda iliminsa ya zarci na musa da ilimin sihiri ya fi musa a wajen ilimin sihiri to su za ka sa a gayyato masa kuma ko da su nawa aka samu kar a damu harka ce ta mulki harka ce ta gwamnati da a ce zai gwamnati nan ta faɗi to gara ko miliyan nawa za a kashe akan wannan harka kan mu ji kunya to a yi don haka kar a damu da yawan su ko su nawa suka zo a dai tabbatar da tsararru aka gaya su sai malam yake ce mana wala nadari kaifa arsal fir'aun man yahsuru sahara fi al-mada'in ba mu san ta wata hanya aka bi ba fir'auna ya bi wani matakai ya bi na aikawa a yo mai gayyatar wa'annan masu sihiri a faɗin wannan ƙasa gaba ɗaya wa kaifa jitama'u bihim ba mu san yanda su ƴan aikin fir'auna suka haɗu da ƴan sihirin a garuruwan su aka gayyato su ba hatta da'u bihim as suka zo da su gaban fir'auna duk ba mu buƙatar sai an fahimce mana wannan domin ba wani abin da zai ƙare mu da shi mu yanzu an ga ne ko ba mu da buƙatar haka shi sa ma Qur'ani bai tsaya ya gaya mana ba fa nahnu amama maqbarin jadid yace to yanzu za mu shiga wani sabon faifai kuma maqbar sahrati wa fir'aun za mu ci mun dai ji an tafi gayyar masu sihiri yanzu kuma alama na nuna an gama samun nasarar gayyato masu sihiri yanzu ke na zamu ji ya ta ƙare da masu sihirin ƙasar fir'auna da kuma shi fir'auna tukuna wani shiri wani yarjejeniya aka yi kafin a koma a tunkari musa shi kan musa an jinkirtar da shafin ta tukuna wa ma bainal janibain min muhawarar agadi mu saurari abin da ya gudana daga wannan ɓangarori guda biyu na tattaunawar yadda za a shirya tunkarar musa alaihi salatu wasalam shi sa sai Allah ta'ala ya ce
waja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la'ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum lamin al-muqarrabin
waja'a as-saharatu fir'auna an sihiri sun zo gaban fir'auna wannan burin ya cika wannan bukatar ta biya gwamnati ta anka sunanta na gwamnati yawwa ga ƙwararrun mashahuran malamai amma ba na sihiri gaban shugaban ƙasa ƙasan kowane sun ɗauko su kukan gidansu yake yi ran nan muka ba da misali ga shugabannin Taliban so da ta ƙure masu gaba ɗaya a kai su bango sai suka tara malaman addini saboda su musulmi ne sai suka tara ƙwararru gogaggun malaman addinin musulunci suka aika masu da buɗaɗɗiyar takardar cewa ga gudunmuwan da ake sa su ake so su ba gwamnati a tasu kujerar a nasu matsayin amma su ji tsoron Allah duk abin da suka fahimci shi ne gaskiya su gaya da gwamnati wani abu sai gaskiya to shi sana wani bari mu ji da na ce malaman ke daura shugaban kafirci su kuma malaman aji na san ne ba za a kulla a wani ziki ba a wannan majalisin gaskiya. Kalu sun suka ce inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalimin, to ran kai ne mu za a shiga fafatawa amma muna fito mu san matsayinmu. Ai sun san ni tuwa-tuwa ce da har karshe da za a ci kudin gwamnati kawai a iska. Don haka muna so mu ji shin muna da wani lada in mun kasance muka yi mu muka yi galaba. Yan wa gaya mana abinda za a biya mu kan mu tiki. Kaga tunda ba harkar Allah ba ce ba tiki shin kaza. Yanzu wa'ancan malaman kun ji wani ya ce nawa za a biya shi? Saboda sun san aikin nasu ne. Shugaba hankalin zai tashi a kan ba mu da kuɗin da za mu ba malamai ba zai tashi ba wallahi saboda malaman Allah ne. Kan sauraro wata bira ta yari man bakula wannan bawan Allah ina kyau samun zukan alkhairi. Allah mala yana ba da labarin yadda shari'an nan ta kafu sai ya ba da wani misali. Ya wato ya karɓi baƙuncin malamai daban-daban kuma har ya faɗi sunan Sheikh Tahir Usman Bawuce a matsayin wanda ya ba shi gudunmawa sosai da shawarwari. Ya ce ya zo ya zo ya zo ya ba shi shawarwari a wannan lokaci. Sai ya ce kuma sai ga wasu malamai daga Zaria, malaman jami'a, don kawai ne zai da ni ciki. Malaman jami'a, ‘yan boko abinda zai ba su sha'awa da mamaki. ‘Yan boko ne su ne masu karantar da harkokin shari'a da alƙalanci a nan Najeriya wani ɓangare ne mai zaman kansa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Kongo, an gari su Farfesu Ahmad Ibrahim Ali da makamantansu su kuma suka nuko gari musamman suka zo don su gaya rima. Mun ji yunkurin da kake yi, domin a matsayinmu na masana shari'a na wannan ƙasar. Kuma da abinda muka sani na addinin musulunci mun zo mu baka namu taimakon ta ɓangaren kiri ne ya ji daɗin wannan shi ke ne ya saurare su bai san so ba san shi ba haka kawai suka kawo kansu. Mun zo mu baka gudunmawa ta namu ɓangaren kuma muna jan hankalin ka tsaya a inda ka tsaya ka nemi taimakon Allah karka ga da baya. Mu kuma mun maka alƙawarin duk taimakon da ya zanta ɓangaren mu yadda za a tsara ita dokar ma da za a yi yadda za a yi final court ɗin shi za a yi ma ne nema ma in alƙalan nema mu ke yaye su a faɗin ƙasan nan duk wanda muka ga ya zo muka ce ya zo ya ba da gudunmawa zai zai ba da gudunmawa. Amma dai yanzu muna so mu ba mu gudunmawa ta ɓangaren shari'a mai maka ba sai ce suka kasa shi wa'azin da suka yi mai yake shi sun suka karanta da shi wasu abubuwan da bai taɓa wata nanin su ba. Kuma a lokacin ya kafa kwamitin da zai mashi aiki a jihar Zamfara ya shata masa layin yadda shari'a za ta gudana. Ya ba su makonni, makonni suka ƙare suka lokaci a ƙara musu makonni ya ce ya ƙara suka ƙara. Ya ce ƙara wanda suke yi ta sa ya fahimci ba abinda za su yi. Ya ce amma a tattauna su da wannan malaman daga Zaria ya ce shi sun riga sun zama masa komai har kundin shari'ar ma sun danta mashi sun mai bayanin waɗansu abinnan dokoki na constitution da yadda za a kauce ma constitution yadda ba za a yi cin karo da shi ba da yadda za ka yi kaza duk sun wayan masa da kai ya samu natsuwa da haka wa'ancan kuma tun da ya naɗa kawai yana ganin su fara kawai ke kallon su zai ma juna mallan su. Kuma abin takaicin ƙarshe wancan kuma tun da ya rima da suka zo miki sai suka ce ran kai ɗaya mun gama nazarin mu gaskiya shari'an nan ba za ka yi ba. Sai sai suna tarayyar ku shi kenan. Amma shi lokacin ya riga ya samu kwamfitan cewa shari'a an mayin Allah ya da. Abin da nake so in kawo ku gare shi ne wata magana da yari ne ya faɗi kan wa'annan 'yan bokan shi yasa nake jan hankalin wauta kai ta fata mutane baka sani ba. Wallahi yari mai ce mutanen nan sun sai su kai raba dare da shi sai su kusan kwana da shi ya ce babu wani kisan abin da ke tattauna daga shi sai mataimakinsa na wancan lokaci. an gane ko mamuda yace sai kuma wanda na sa a matsayin shine wakala shi kuma lokacin commissioner jara'a ko yace sai su kada suka san abin da yake tattauna duk san karama wanda ya sani yake yace in muka gama tattaunawa na dauko kudi na basu ga wannan kusa sha mai sai sai haɓa abin da ya kawo mu kenan kun ji mahallin shahidin nake zo in kawo wallahi yace har suka gama kwana da kwanakin suka ɗauka suna bani taimako suna bani kwanan abubuwa har suka shirya mai kundin shari'ar ma duk alƙalan nan gaban an kawo su ana tsada su ga yadda za a yi ga yadda ya kamata kai announcement cewa za ka kaddamar jira ga kaza ga kaza ga ranar da jira za ta fara aiki duk sun gama mai wannan aiki yace ko kwabo ba su an samu wurin shi yana a wurin da kila duk dan boko dan wuce ne ma to ga ɗan boko gashi su ne ma suka ba da gudunmawa da shari'ar zamba na ta tabbata kuma suka ƙi karɓar komai amma a wajen malaman addini ba mu ji ya ce ya ba da wani abu ba an sa bai ce ya bayar ba balle zana an za ko an za ba sai sha rufe wannan shafin amma waɗannan da ake tsammanin kamar duniyar za ta kawo su wallahi ya ce ko kwabo ba su an sa ba sun ci su an sa suka ce sun zo ne su ba da gudunmawarsu don Allah aikin Allah ne aikin addini shi ya sa malamai da suke shirya addu'a da usulubi daban-daban su gayyaci wani ɓangare na gwamnati an cuwa-cuwa ne ba gaskiya ba ne kuɗi suke nema ta wannan hanyar kawai wani abu ne to in ka yi mu a ƙasar nan addu'a gwamna ka yi mu kai a wata ƙasar take don mai mana kai addu'ar ba sai ka tallata ka kira gangami a ji ka gana addu'a a kawo maka kuɗi ko wannan ba kishin kasa ba ne sannan kuma ba sunna ba ce jiki a ce addu'ar ma Allah ba zai asiri wannan ba abin da Allah zai ansa sai wanda aka yi don shi kai da za ka sani da daddare minti 30 ya ishe ka kai minti 10 ma ya ishe ka shi Allah ba sai ka matsa masan ka wallahi ba sai ka ta kula masan ka kana da nishadi da karkashin za ka yi minti 10 30 awa daya shikenan kai amma idan ka kasa kasala ta zo maka kai abin da zaka yi cikin minti 10 kata minti 20 ta bi hawa ni'imar sai sallar karka a biyu ka daga hannu ka ce Allah ka cece mu ka yaye mana damuwa kai kana kai kana ba wanda ya san kai da sahu ba sai ka ga mutane ko liman ne kai ba sai ka ce mu mun ce nayi ba amma ruwan ba su na san ka ba su na ba ka lada ba sai dai in zaka faɗa dan ka karfafa su kuma shi ba sai ka ba da labarin nasa ba sai ka ce jama'a ku rika samun lokaci ko da daddare ko bayan sallolin farillai ko wata gaba ka yi wani sulhu abin nan da aikin ibada kai ta wasu liji ka roki Allah ya yi wani damuwa ba sai ka ce ni ma ina yi ba amma yanzu za a ce wa in kira wata addu'a ta ƙasa addu'a ta ƙasa za a zo addu'a ta ƙasa wallahi birri ya ce wannan kawai duk kuru ma da wuri yadda gwamna yake ɗan ƙasa kai ma haka ka ɗan ƙasa idan tsara ƙasar ta ɓare abin da kawai za ka yi tunani shi ya fi ka sanin hanyoyin da zai gudu don ya fi ka guziri ko wannan ne ne kawai amma da ya gudu can yi tafi zai ji daɗin rayuwa ba da zai ji daɗin rayuwa sai ƙasarsa to za ka gwada kishin ƙasa kai ma ƙasar ka fatan alheri magana in za ka yi tattafa faɗa sai alheri in ji manzo Allah zage-zage gulmace-gulmace tsaye gunguma ba a taɓa ruwacinsu a cikin abubuwan alheri ba saboda haka kun ji gudunmuwan da 'yan boko 'yan boko da bin su ba ma da shari'a ba ta tabbata ba inda kwamitin gida da shiyari mai kafa har ya faɗi nunan shugaban ciyaman ɗin wannan kwamitin sun je sun gama aikinsu kai suka ce ba za su yi ba a bai sau da haka ba ka san iya waɗanda suke ba addinin nan taimako ba kai dai ka tsaya na ka sani ka yi don Allah amma waɗanda suke ba addinin taimako suna nan a inda ba ka tsammani inda ba ka zato suna nan a gidan sojoji ba harkokin sojoji suna nan a gidajen gwamnati gwamnatoci daban-daban hawa-hawa wani ba a matsayin yana yi ba ita na nan zai yi ba kuma ya tara wani wurin dalilin shi a wajen wata musibar aka kare ta bata afko wa musulunci da musulmi ba layi halin gashi nan ana tattaunawa tsakanin Fir'auna shi gaban gwamnati da ƴan sihiri za a yi tuwa-tuwa a ji abin da za a wauta a yi kwana da shi daga cikin dukiyar al'umma. To muna da lada idan muka yi rinjaye ƙalar ra'on shi a ƙwarar kuwa ƙwarai suna abu ai din namu ne ai wa inna kum laminar muƙarrami wallahi ina tabbatar muku in kuka yi rinjaye kuna cikin na kurkusa na hannun dama na abin da za a yi na gwamnati daga nan da ku za a yi aƙalla kun zama special advisor za a ba ku mukamai za a raba muku dukiya kun ji tattauna da aka yi kuskus tsakanin Fir'auna da ma'aikatansa malaman sihiri wato sihiri wata wato ɓatacciyar hanya ce ta ci da gumin wasu wadda ta daɗe a cikin rayuwar ɗan adam a tarihin mugunyar hanya ce mara kyau wadda duk da masu binta ba su taɓa tunanin cewa mai kyau wasu masu binta masu amfani da ita suna cuwa-cuwa suna cin haƙoƙin waɗansu ba sa alfahari da cewa suna kan hanya mai kyau kuma ta daɗe a cikin tarihin ɗan adam kamar ka ce kusan daga fara lalacewar ɗan adam to ya tsinci kansa a cikin sana'ar sihiri har yau kuma akwai masu cin abinci da ita akwai masu kimani da ita akwai masu tahiya da humce nan ya zo ya samu kuɗin sazu ya ce da Allah ya taimaka mishi da addu'a ga ƙudurin sa ga kaza 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 to dan kuma da dare ya bi wancan ya ce to sai fa kun sa hannu ba da ma muna tunanin za ka zo ai domin da baka zo ba din kuma akwai hadari domin mun lura da wanda suka kama hannu sai to kai kana ciki mu kana ji wanda suka kama hannu za ka raba ni da imani na alai halin dai ba za ka gane wato sana'ar sihiri da tsakiyar sana'a ce ba sai ka ji inda Allah ta'ala yake faɗi a cikin suratul zariyat ina cewa kadhalika ma atal ladina min qablihim
kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum
qawmun tagun ito kadhalika tamkar haka yadda ka jinnan ma atal ladina min qablihim min rasuli babu wani manzo da ya zo ma wa'anda suka gabaci wannan al'ummar ta babu wani manzo da ya zo ma al'ummar da ta gabace ka illa qalu sahirun fasirin sai sun ce ma wannan manzon dan ziri wannan yana nuna kenan hatta manzan farko an yarfa mashi magana sihiri kuma an yarfa mai ne don a ɓata mutuncinsa a idan jama'a kenan kaga masu sanin sihirin masu amfani da sihirin ake ba su ɗauke shi hanyar ƙwarai ba domin suna son su ɓata mutanen kirki ta hanyar yarfa musu sana'ar sihiri kun fahimce ni ya tabbatar da sana'ar sihiri ta daɗe a cikin tarihin ɗan adam tun daga sanar adam ya lalace a aƙidance ya buƙaci a turo mai manzo don ya jaddada masa aƙida koko Allah ta'ala ya ga rahamaniyarsa ta sa lallai ya lazamta ma kansa turo manzanni don su ceci bayansa masu rabo daga ƙarna da suka koma cikinta ta shirka da lalacewa ya fara turo manzo to wannan manzon na farko sai da mutanen shi a kokarin da suke su ji shi haskensa su kauda hankulan mutane daga gare shi har a gaskata shi sai da suka ce shi dan sihiri ne a ƙarƙashin cewa shi dan sihiri ne ya nuna kenan sihiri ba abin arziki ba ne har wajen waɗanda suke bishirkai amma kuma da yake akwai samun kuɗi an ƙi a bari yake akwai wasa da hankalin mutane an ƙi a bari da yake akwai cin gumin wasu ta ɓatacciyar hanya duka an ƙi a bari har yanzu ana nan ana tafiya tare da 'yan sihiri to me hukuncin sihiri a musulunci hukuncinsu shi ne kafirci ne shirka ne meye matsayin ɗan sihiri ɗan sihiri matsayinsa shi wato wanda da ya yi imani da sana'ar sihiri kafiri ne hukuncin sa kuma kisa ne aka kama shi a wannan shari'ar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukuncin shafi shi to menene matsayin koyan ilimin sirri kila wani ya ce bari ya koya dan ya kare kansa koyan ilimin sirri haramun ne duk da fakil ulama haram koyan ka ce bari ka dan koya ko dan in mai sirri ya kullo maka ka nuna miki kana da ido a wajen ka kare kanka daga jarrinsa koyan haramun ne inda Allah ya ce fa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum duk abinda cutarwa zai ba zai amfanar ba ko kuma cutarwa tarin da ya yi amfanin haramun ne to shi karantar da ilimin sirri ba koyarwar ilimin sirri ka zama malamin ilimin sirri to shi ko kafirci ne sadan Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman walakinna sayyidina kafaru yu'allimuna an-nasa kaje ka samu da sirrin Amir Katib nan kurkusa kaga yadda ya bai mu wannan aya gurgurdan iko ya fassara ta da maganganun magabatan shi duk sai Imam Malik ne zuwa Imam Shafi'i ya dan kawo maganganun su da wasu malaman tafsiri har ya kawo maganar wani malami da ya kokari tsawon sai ya halatta ilimin koyon sirri da sunan kare kai yana da Imam Bakar Razi shi Ibn Kathir ya hikiru abinda Razi ya faɗa kuma ya raddin maganar ya watsi da ita ya wanta kala da yace zai ba da dalili domin sai shi Razi abinda yake nunawa to ai abinda ke faruwa shine shi ai koyan shi duk zai ce wai duk ilimi kai duk ilimi yana da kyau kowane abu ka san shi yana da kyau kuma idan ba za a san ilimin sihiri a koye shi a san shi na sihiri ba yake wa ba za a iya bambanta sihiri da karama da mujiza da menene wa'annan dai al-khawariqul al-'ada din akwai mujiza ta annabawa akwai karama ta waliyai akwai mauna ta yakubai akwai istidraji na masu sabo akwai irinsu dai haka akwai ma irham wanda aka ce shi ne abin tsarin al'ada wanda ya kan bayyana ga mutum sai daga baya ta bayyana shi annabi to irin wa'annan awarik al'ada wai in ba a koyi ilimin sirri ba ai za ki ji wa mutum duhu ba zai iya bambancewa ba cikin raddin da Ibn Kathir ya yi masa sai ya ce kana so ka ce mana sahabbai ba su san mu'jiza ba ba su san karama ba koko kana ce mana cikinsu akwai malamin sihiri masanin sihiri haka maganar banza ce koyan ilimin sihiri haramun karanta da ilimin sihiri kafirci ne shi sihirin kansa kafirci ne hukuncin dan sihiri in an kama shi a amalin sihiri al-qatl an gane ko ad-darbatu bis-sayf darbun bis-sayf ko darbatun bis-sayf a sare wani da takobi shine hukuncin dan sihiri za mu ɗan ƙara bayani nan gama insha Allah game da waɗanda a wannan ƙarni da muke ciki suka wanke ilimi na sihiri suka yi masa riga abinda akan suka danno cikin duniyar musulmi da sunan sun kawo ma duniyar musulmi ilimi kamar Sheikh Wahid Abdulsalam Bali Al-Misri wanda yana nan rayayye yana nan ba Misri ne ko malami ne tsakani da Allah na musulunci ko malamin sunna ne ko marubuci ne ya yi musulunci rubuce-rubuce da dama ana amfana da rubuce-rubucensa amma dai a littafin su an tsaro mun battaru cikin sardi lissa har zuwa shara to akwai abubuwan guluwi da azarfafi da shishigi wanda ya kawo a kan bayanin da ya yi dangane da ilimin sirri ya kamata a riƙa wayar da kan al'ummar musulmi a kan wannan azarfafin da ya rubuta wa mutane Fir'auna ya yi ma bakinsa albishir za su zama yan gaban goshi na gwamnatinsa kuma za a yi musu hasabi za a ba su lada za a cika musu aljihu to tunda sun ji wannan yanzu duk wannan tattaunawa ana yi Musa yana can da shi da ɗan uwansa Haruna suna jiran su je a ra'ayi ba dole abin a ce an yi shi kwana ɗaya ba ko kwana uku domin abin da ya shafi gayyata da shugaban ƙasa ne dai ai ba za ka bashi kila kwana kana kwana kana to wannan ma kwanakin ba bukaci sai an ga mana ba amma dai ana nuna maka ne yanzu Musa yana kan kila an kai shi guest house yana jiran yanzu kuma za a yi da shi a lokacin da gwamnati ta sai yanke shawara da zafi to yanzu inda shugaban kasa ya gama daidaita da bakinsa yan sihiri to yanzu za a warware wajen Musa sai aka ce mai kalu ya Musa
kalu ya Musa imma an tulkiya wa imma an nakuna nahnu al-mulkin qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم
نعم قالوا سكتي ما ليتي نين زامش قولوك مصابا بذي وأمامنا محضور جديد السحرة كلتكو مع موسى إتي زامش قصابا بذي قا انتي رينا سنهدو دا موسى أمام مجمع آمتي majma'i amatin minan nan sun hadu da Musa kowa ya ga kowa kuma wannan haduwar ta faru ne gaban dubun dubatar mutane lil mu'abara domin ayi fito na fito a shiga bajen fafatawa a fafata wani sabaka a tsere ai gata sai ta kaddama sahara a wani wuri za ka sai da yan sirrin suka ce wa Musa to in ma an tulkiya wai ma an na kunna hadal mulki ta ga nan ba a faru wannan ba ko to nan kawai daga zuwa shi kenan kalu a kala alku kalu ya Musa shi ne ma ya Musa in ma an tulkiya ko dai ka jefa naka kayan sihirin da farko ka fara wa in ma an na kunna hadal mulki na ko mu zama mu ne wanda za mu fara jefa namu malamai suka ce irin wannan fitowar da suka yi tana nuna cikar nutsuwansu a kan abin da suke rike da shi ba sa da wata fargaba suna ganin ba wanda yake zai rinjaye su a ilimin sihiri tunda har suka zaɓi in ka ga za ka fara ka fara in kuma kuke mu fara mu fara mu duk ɗin da ta kwana sha ya nuna suna da confidence a kan abin da suke rike da shi alashi kuma Musa sai ce a me ya zafi alku ku yi na kun gani falon ma alkau yayin da suka saki nasu kayayyakin sihirin ɗan sandunansu da ɗayagwansu da suka zo da su an gane ko saharu a ayyunan nasu Allah da kansa yake ta sun sihirce idanun mutane kan duk wanda yake wajen abin ya faru gaban sai da hankalin shi tashi sai da ƴan hanjin suka kanu Allah ya ce wastarhabuhum sun firgita mutane fa da tsirin nasu Allah bai tsaya a nan bai ce wa ja'u bi sihirin azim ƴan sihirin nan na fir'auna haƙiƙa sun zo da wani irin jangarumin sihiri ba ƙarami ba sihiri mai girman gaske wani wurin baka ci kuma sun san kan shi kan sai da tsoro ya kama shi ba fa aujasa fi nafsihi sifatan Musa ba ko sai da Musa ya jefa tsoro a ransa sai da Allah ya nafar da zuciyar su kuma ya ce a'a ni la ya samu ladai al mursal wa awhayna ila Musa anan sai Allah ya ce
wa awhayna ila Musa an alqi asaq fa idha hiya talqafu ma yafikun
wa awhayna ila Musa sai muka wahayi zuwa ga Musa cewa sai da aka yi mai wahayi aka tunatar shi kamar akwai alamar yana yaro da ma har kamar ya rasa me zai yi sai da aka zungure shi kuma aka ce je ba kusan kwatan kwatan haka ta faru lokacin da can ƙarshe da umarnin Allah Musa suka tsara jikinsu suka fitar dare don su tsere ma Fir'auna da gwamnatinsa daga hare-hare jifar da bani suka je bakin ruwa Musa ya manta da cewa an ce da ya je bakin gaɓa ya buga ruwa da yaje bakin gaba sai ya manta a buga ruwa yana tawai yawai gito ya za a yi Allah ya ce zai taimake mu har mutanen Musa suka fara karaya
suna cewa ina da mudarakuna ga shi nan za a zo a rufe mana
har sai da na kasa al'ada da tafiya akwai na gaba-gaba na tsakiya sannan akwai na baya-baya sannan bayan an gama yan na baya-bayan tawagar Musa ba su karasa isowa ba har na gaba-gaban tawagar Fir'auna sun zo sun cin musu sannan ma tara'adin bai a tani sai da aka yi tara'adin bai a tani tukun amma da yake ka'ida ce ta soja su na gaba-gaban Fir'auna in zo ba su fara dukan mutanen Musa ba sai sun jira babban komanda ya zo ya ba da umarni ku gama da su me kuke jira da su amfinda to shi kuma nan Musa ya rasa me zai mutane sun fara fara za a zo a cin mana shi ke nan kwanan mai ya kare ba mu da ta cewa Musa ya ce ku kwantar da hankalinku Ubangiji na na tare da ni kuma zai samu na mafita sai waninsu ya tuna ya ce a kace in an mun zo ka buga sanda ba kuma mun san Allah zai karya kuma kai ma ba ka karya kuma ka zo baka buga sanda ba sannan sai Musa ya tuna a ba aiko haka ne ban ko ya buga sai ruwa ya bude kofofi goma sha biyun nan daidai adadin ƴaƴan Banu Isra'ila suka gangara suka haura sun gama haurawa kaf shi kuma Fir'auna mutanen sun gama haduwa cif umarnin su ake jira sun zo sun hargi sun Musa gam sun tsallaka gaba sai ya ce to a shiga wa an tayawa da an tayawa wa afkawa da afkawa haka afka gaba daya shi kuma ubangijin ruwa ya umarci ruwa da abin da zai ce to kai dama ni na ce ka buɗe can to yanzu kuma na ce ka haɗe to shi ne nan abin da nan ma ya faru wannan a alam ko a waina ila Musa muka yi wahayi zuwa ga Musa an alƙi a kaka Musa suke sandan ka mana mai kake jira ai sun gama zuba nasu ga yadda hankalin mutane ya tashi kowa ya fita ya tsinsa to kai kuma suke sandar ka shikenan in za a bi umarnin Allah sai zahiya alkafu ma ya fi ko sai ga shi tana haɗi da abin da suka ƙirƙira ku lura da sunan da Allah ya ma shi sihiri a nan ya kira shi if kun gane da kira shi haƙiƙatu ba mahalli ne shi ma na tattaunawa malamai sun yi saɓani man suna cewa sihiri haƙiƙa ne sihiri ba haƙiƙa ba ne akwai masu cewa haka za na ce muku za a yi ƙarin bayani nan gaba insha Allah game da shi sihiri nan nan kun ga iko Allah ya kira shi kuma tunda lokaci ya yi nan ya kamata mu tsaya insha Allah mun Allah sai mu lokaci na gaba sai a fara daga wannan gabar wannan karanta da ne Allah ba mu rada da yake aiki da shi wanda muka kuni Allah ta'ala ya yi mana Allah ya gafarta mana zunuban mu da karba addu'o'in mu kan ibada mu ya yayi mana dukkanin damuwar mu duniya da lahira ya biya mana ba dukkan da ke damun mu mara ta lafiyar mu gida ko asibiti Allah ya ba mu lafiya ma sannan mu Allah ya ba su iko sai lafiya kuma sai sanar kwarai wanda ke da bukatu iri a cikin mu da muka sani ko mu sani baya Allah duk wanda suke bukatu na alheri ne Allah ta biya mana wanda kuma bukatun su mana alheri bane ka tsara mu zuwa ka alheri ka biya mu wannan suke da mummunan kudi a cikin bukatun su Allah ka magance wannan munyan zuciya ta su ka warkar da ita ta kullu ta alheri ya ubangi Allah ka dauka ya bayin ka ka dukan bayin ka ka dan bare ka imani ka bare mana imani mu ta mu ta ku ta mu ta imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
بسم الله الرحمن الرحيم